رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوم صاحب البركة من يجي تتولى ولما لا يمر أكن ولا حديث. الله يسألكم شيء الخير. Allah kuma ya sa manaba'atu daga abubuwan da ya faɗa. Sai ni zan dan maida wannan abu ga baya musamman akan magana hadisi. Zan faɗi wannan magana saboda ana rukunin wannan karatun kuma zan so duk wanda ya ji ya haɗa da wannan kadiya. Shine wannan hadisi akwai rigima sosai a kashi sosai. Asan mala ya sani amma ya zaɓi ya magana a kan falalar malaman farko na da can galibinsu ba sa yadda ta kuma hadisi. Faratun daga kan shi Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal da ya rawaito shi a cikin littafinsa, akwai littafin wato Masail na ɗaya daga cikin ɗalibansa na jin Kausa cikin Baraman Tawab, da kuma Ibn Taymiyyah a cikin bayanin Tarbiyat al-Jahmiyya a cikin juz'insa na bakwai sun hakaito ne Imam Ahmad ibn Hanbal cewa yana kallon wannan hadisi a matsayin hadisi ne muttarabi. Haka nan al-Imam Dharqutni a kitab al-Ilm da kuma a littafinsa da ya rawaito shi shine Al-Ru'ya shi ma ya yi magana a kan rashin ingancin hadisi. Haka shi kanshi Ibn Khuzaima a cikin nashi littafin da ya rawaito hadisi shine kitabut tauhid shi ma ya magana akan rashin ingancinsa. Haka nan al-Uqayli a cikin Abu Afam al-Kabir da kuma Muhammad ibn Nasr al-Marwazi a cikin littafin shi na Qiyamul Layl da dai malamai da dama, da Khatib al-Baghdadi a cikin littafin shi Talhisul Mutashabih, da al-Bayhaqi a cikin al-asma'u was-sifat musamman riwaya da malai ishara riwaya Abdurrahman ibn Aish wanda yake bayani ya kawo a cikin littafin shi ne suna al-asma'u was-sifat, sannan yake cewa wa qadruya min wajhin akhara da'if ko min wajhin ukhra da'ifa. Haka nan al-imam ibn al-jawzi a littafin al-ilal al-mutanahiya wanda sa daga cikin malaman da yake tunawa waɗanda suka yi magana a kan raunin wannan masu. Amma daga baya aka duk waɗannan malamai ne ƙudama na da can dukkaninsu sun rawaito hadisin don yin hujja da shi, amma dai a kan masalin na aƙida galibi wanda suka shafi ganin Allah, da duk da malai ishara a kan na saɓanin da aka yi ko a kan masalin waɗanda ba waɗannan ba. Amma daga baya wasu malamai sai suka yi ƙoƙarin tattara hanyoyin da ganin cewa su suna ganin yana iya yiwuwa a inganta waɗannan hanyoyi ta hanyar haɗa su a kalle su a matsayin cewa hasan ne bi majmu'i turuq. A kan gaba-gaba daga cikin waɗannan malamai da suka zo daga baya suka kalli yiwuwar ingantawa, akwai al-Imam al-Ala'i, sai kuma wani abun mamaki a cikin malaman da gaba ɗaya shine al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, wanda al-Imam al-Tirmidhi ya tambaye shi game da wannan hadisi kuma ya karkata zuwa ga ingancinsa kuma ya dace cikin Jami' na al-Imam al-Tirmidhi. Sai kuma Sheikh al-Albani a wannan zamani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa Silsilatu al-Ahadith as-Sahiha wa shay'in min fiqhiha, inda shi kuma alamba hadisi na 3,196 ya tabbatar da ingancin wannan hadisi. Amma duk da haka za mu ga cewa malaman da suka inganta sun tsinci wasu lafuzza sun musu sun yi watsi da zuciya waɗannan lafuzzan ba su inganta ba. Da haka yana daga cikin amanar ilimi ba sun cewa hadisin ya inganta ne bayan wani dogon tattaunawa da wani kanatanci na malamai. Musamman saboda ita matashiyar laccar, duk abin da aka faɗa game da matashiyar laccar, wato abin da ya shafi kankare zunubai da samun ɗaukar daraja, za mu ga cewa babu wani abu da bai tabbata ba ta fuskar samun wasu dalilai da suka goyi bayan wannan batu na sallar Juma'a, batu na ciyar da abinci, batu na alula da sauransu, duk waɗannan sun tabbata ta hanyar wasu hadisi. Ko da babu wannan hadisi, waɗannan suna nan ƙa'ima wa shamiha, suna nan da ƙarfinsu a tsaye a matsayin masailin tabbatattu a cikin wato karatu, a cikin harka ta ilimi. To wannan asali wannan tafiya bai kamata a yi tare don technicalities da ya kawo da malamin hadisi, amma tunda ya riga an fara a gari yana da kyau ya zama an yi shara. Ta shi kanshi Ibn Rajab a cikin ikhtiyari aula na shi duk ya kawo waɗannan maganganu. Asali ma ban san wani a nan kusa da za ka karanta maganar kuma ka bincike ta kai tsaye kamar yadda Ibn Rajab bin Hanbali ya kawo ta ba, rahimahullah wa rahimal akharin min al-a'imma. Wannan kenan na ɗaya. To na biyu, har ila yau shi ma mai da hannun agogo bayan ayyukan abuwa na suna ƙara wata itlala akan maganganun da babban malamin mai jiya shi ne Sheikh Malam Abdulrahman Az-Zamfari, jazakallahu khairan, musamman game da wato kafofin gidajen talabijin na addini. Gaskiya saboda Allah kamar da malai ambata, muna da buƙatar a matsayinmu na musulmai, musamman wanda muke da abin hannu ko muke da hanyar da za mu samar da wannan gidajen talabijin tallafi, suna da buƙatar tallafi. Ba ina magana kawai specifically akan Albani TV ba, ina magana da jumla akan gidajen TV nan kusan gaba ki dai su. Farko da guda ɗaya ne kawai suna TV na ɗan uwa Malam Dr. Ibrahim DC na Allah ya saka mashi alkhairi, wanda ya sha wahala sosai kafin wannan gidan TV ya tsaye da kafafunsa, kuma haifa gidan TV da ya tsaya wanda za a iya cewa is financially sustainable. Akwai wahalhalu da ake fama da su wajen gudanar da wannan gidan TV, saboda suna consuming kuɗaɗe, kuma galibinsu bayan sun ci kuɗaɗen kuma ba sa dawo da riba, wanda ya san aikin jarida musamman na gidan TV ya sa abin da ke nufi. Galibi kawai ribarka shi ne yaɗa manufar da kake da ita, amma babu monetary abin da riba. In ba gidan TV ko jarida ta zama ta bunƙasa, matsananciyar bunƙasa ba, to yana da wahala ta ci wata riba lokaci guda. Galibi ribar ita ce samun talla ko samun sponsorship na shirye-shirye. To abin takaici sai ka ga galibin masu son su ba da talla sun fi zaɓen hatta manyan da ke tsakankanin mu a arewa, sai su dinga kai tallansu jaridun kudu ko gidajen talabijin na kudu. Ga kuma namu na musulmai na 'yan arewa ba su kula da su ba. Wannan yana daga cikin abin da ke sa wa wani gidajen TV sarƙaƙiya. Da ka yi wata na kawai sai ka daina ganin wani gidan TV, dole ya durƙushe saboda wahalar da ake ciki da kuɗaɗen da ake buƙata da manpower da energy da ake buƙata wajen gudanar da su. Haka ina yi wa mutane wannan wato tunawar cewa malam maganar da ya fata da muhimmanci, wanda duk ya san yadda zai yi taimaka, idan ya taimaka Allah zai taimake shi wajen ya samu irin wannan abin da aka faɗa na ɗaukaka, ya zama kuma sanadiyar ƙara yaɗa addinin musulunci. Don waɗannan tashoshi gaskiya saboda Allah sun yi ƙoƙari sosai wajen yaɗa addinin musulunci a duk inda masu magana da Hausa suke, a nan yammacin Afirka da kuma hatta ƙasashen da ba na yammacin Afirka ba, inda Hausawa suke da concentration, kamar ƙasashen Saudi Arabia, kamar wasu ƙasashen Turawa, kamar inda 'yan Najeriya suke zuwa hatta karatu, kamar irin ƙasashen Malaysia, India, China da sauransu, duk inda 'yan Najeriya suke, za ka ga musamman masu jin yaren Hausa suna alfahari da cewa ko da sun bar ƙasashensu suna ci gaba da samun alaƙa ta tarbiyya da ilimi tsakaninsu da malaman da ake sayar da ratukansu da gidajen talabijin ɗin da sauransu. So za ka duk wanda ya san zai iya taimakawa don ganin ci gaban waɗannan wato programs da waɗannan ayyuka, babu shakka in yi haka da kyakkyawan niyya, muna fatan Allah mai sarki ya ba shi lada mai yawa. A ni wannan shi ne iyakata aliƙina, wassalamu alaikum.
To Allah ta'ala ya saka wa malam Waita ko Abu Waita ko Muhammad Abdul Qadir Shiku da kuma Fadilatul Doctor kabiru abubakar aminu al-asgar asgar Allah ta'ala ya saka masa da sai duba ga yanayin lokaci ya ja kware da gaske kuma ba bukatar tsawaitawa zan ba da abin magana zuwa ga shugaban majalisar malamai Ustaz Dr. Abashe Iba Nura Dusta ya gabata mana da jawabai da kuma kali da yanayi da akwai daga nan kuma insha Allah ta'ala sai mu rufe wannan majalisa Sheikh Assalamu alaikum.
Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'an cha takbir.
Allahu
akbar.
Allahu akbar. Allahu akbar.
Alhamdulillah idan muka mun taba na fada yana sakin da mai tawa Najeriya musamman arewacin Najeriya godiya da zai mai wa Allah subhanahu wataala shine yadda Allah ta'ala yake arzuta mu da matasan malamai taimakon Allah da muke samu kira duk wata fitina da ka gani wallahi da kaga ana mu abubuwan suke faruwa arewacin Najeriya na fitintinu da matsi da matsin lamba talauci da sauransu ba komai yasa mutane suke hakuri ba sai irin kalmomi da suke samu daga bakin malamai sune suke sassauta mana abubuwa koda wasu abubuwa sun cika mana bacin rai to idan muka ji kalmomi ta hanyar malaman mu sai mu samu saukin al'amura za ku ji dan abu kada yanzu misali wannan matsalar take faruwa din nan a kudancin Najeriya kuna jin can ana falla banguna ana fashe-fashe ana kaza-kaza saboda su ba sa samun tarbiyya na addinin su daga malaman amma arewacin Najeriya zaka an kai mu ƙarshe an kai mu ƙarshe an kai amma kaji ana zaman lafiya ba komai wannan yake faruwa ba irin abin da ake samu ne ta hanyar kalmomi na sassauci da na hakuri da nuna maka wal akhiratu khairul laka min al ula lahira ba duniyar nan ita ce munfarin ba lahira muke fuskanta gaskiya waɗannan malamai ba abin da zan faɗa nayi ne zai zo jawabin godiya ne amma da madrasar malamai ta wannan masallaci malaman mu da suke ba mu sallah a wannan masallaci suke karantar da mu kuma jagoran mu a Sheikh Azamfari Abdulrahman Abdulzamfari wanda kun ga jijiya muna tare da shi anan shi kadai ya tuko mota tun daga Dutse Alhaji ya zo yayi sallan magriba da isha'i akai karatu da shi kuna ganin ma bai da cikakken lafiya amma a haka har kusan karfe nawa muna tare da shi anan Allah ta'ala ya kara mashi lafiya Allah ya kara mashi lafiya Allah ya kara mashi lafiya Allah ya tsawaita rayuwarsa Allah ya manzuriya albarka muna godiya ga malam sosai sannan na biyu kuma babban shehi babban malamin mu a Sheikh Muhammad Jamil ibn Uthman Abu Abdurrahman akan kullu muna godiya da ka kawo mana waɗannan giggan malamai wanda ta sanadinka ne ta silanka ne ta hanyar kare aka samu zuwa waɗannan malamai Allah ta'ala ya saka maka alkhairi malaman mu muna godiya gare a Sheikh Dr. Muhammad Kabir Asgar na san shi sosai ba ta fuska ba amma wannan shine karin farko haduwa ta da shi gaba da gaba amma ina bibiyan malam karatu kan shi sosai da sosai ina sauraron malam sosai godiya ga Dr. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi godiya ga Abu Unaisa a Sheikh Muhammad Ibn Abdul Qadir kina ko na muna godiya a karin farko Allah ta'ala ya isa ku ka zo lafiya Allah ta'ala ya mai da ku lafiya jiya mun sha karatu sosai yau ma mun sha karatu idan kuka kula karatun jiya yana da alaka da yau a jiya an nuna mana tarko da shedan yake yi wa dan adam in ka tsallake wannan to kana nan kuma in kuka lura a jiyan nan yana da wahala a ce ba wanda ya fada tarkon nan wallahi jiya kai da kanka ka san akwai tarkon da ka fada a ciki dole ne to ya za a yi yanzu kai kokari ka fita ka sa hannunka ka kwanje shi kuma yau an nuna maka ga maka firatin dulur ga kuma rafu darajat me za ka yi kankare maka durbanka gashi ba abun kuma abubuwa masu sauki babu wahala a cikin wani abubuwan babu a cikin duk abubuwan da aka zayyana da nan ba mai wahala shin ta kowa ne zuwa masallaci a baka iyawa ko kuwa zama ne tsakanin sallah idan aka yi sallah ne baka iyawa ko ciyar da abinci ne baka iyawa ko kuma lallan surance ne wato kai magana mai sauki shi ne a baka iyawa duk cikin waɗannan abubuwa mai wahala sai dai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala sadaka wannan malamai Allah ya samu su kaifin basira jiya shi a doctor yayi wannan shi kuma dan uwa yau ya biyo da haka
koda mun yi kurakurai abubuwa a baya to ga da za a yi mu samu kankanewa zurin baya da kuma daga darajar mu wanda za mu samu wanda daktar kuma ya yi magana akai wanda alhamdulillah muna fata Allah ta'ala ya saka alkhairi addu'a ga bijinin malami Sheikh Muhammad Awal Albani Zari Allah ya masa rahama hakika duk lokacin da nake kallon hotuna bidiyon malam ko nake sauraron Sheikh abin lecture malam ya zuciyata tana cike da baki cike wurin da shi an muna ta'adi ba karbi ba wallahi yana da wahala Allah shi san gabe kuma Allah shi ke kuma amma ya da wahala a saki samun irin malam yana da wahala a saki samun irin malam malami haziki mai ilimin addini mai ilimin zamani mai tafiya da zamani yana da wahala a saki samun malam ina bibiyan Sheikh Dr. Muhammad Kabir Asgar yana yawan kawo irin abubuwan da malam yake gaji yace malamin mu malam albari yana ce muna kaza yana kawo abubuwan malam sai ma ina bibiyan karatu kamala kai da kanka ka san cewa an muna ta'adi raba mu da Sheikh Muhammad Al-Awwal Albani an muna ta'adi ba karbi ba hakika kuma wannan yake nuna insha Allah ta'ala malam ya kikkiawan karshe insha Allah ta'ala domin wadannan ne product na shi product din malami kuma kar ku manta wadannan kashi ɗaya ne cikin 100 insha Allah cikin product din malam in ba ku manta ba akwai Sheikh a Daudu Zahiri kwanan baya ya zo a nan ko ta da rake wadansu a garin dukkan product din Sheikh Awal Albani Zariyani hakika ba na manta ko dai a Sheikh Azam Fane ko kuma malam Ibrahim a Sheikh Ibrahim Ali ɗaya daga cikin su a nan masallaci yake faɗa cewa ba wani malami da ya sa'a dalibai irin Sheikh Muhammad Awal Albani wanda idan ya tafi dalibansa sau da naji malamai ko ba wanda ya sa'ar dalibai irin Sheikh Awal Albani Zariya ba wanda daga cikin malamai in ya tafi dalibansa su doka inda su dasa inda ya abu nan irin wannan malami malam Awal Albani yayi sa'a sosai insha Allah ta'ala muna kiyau su tanto muna mashi kiyau za su ga dalibansa da ya karanta ya dasa ga su sun dora gashi ma har Allah ta'ala ya bada dama an kafa gidan TV da sunansa Albani TV wannan yana nuna insha Allah ta'ala kyawun ayyukan malam muna fatan insha Allah Allah ya karba insha Allah Allah ta'ala ya jikan malam Awal Albani akarmaka Allah muna godiya Allah ta'ala ya saka maku alkhairi da wannan kokarin namijin godiya da abadan namijin kokari da aka muna muna godiya muna godiya muna godiya Allah ta'ala ya make ku lafiya Allah ya kara muku sabati Allah ya kara muku jajircewa Allah ya kara muku fahimta Allah ya kara muku ikhlasi muna muku kikkiawan zato kuma muna muku fatan alkhairi Allah ta'ala ya saka maku alkhairi Sheikh Muhammad Amir muna godiya Allah ta'ala ya saka alkhairi ko wanda abu sai a rufe muna da addu'a a rufe da addu'a to bismillah a rufe
Amen.